يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فرد ردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masaru assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fitoyin rahma. Shirin da kan ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga mallam domin samun mafita. Kuma da yana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne ta kan lambobin wayar mu da aka saba na 0805554413 da kuma 0701778442. Sai kuma sakon WhatsApp akan 0703604145. Haka zalika za ku yi aiko mana da sakon ku ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Asabar ne 23 ga watan Muharram na shekara ta 1439. Bayan jirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda zai zo daidai da 14 ga watan Oktoba na shekara ta 2017. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shehin malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Safin wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu. Akramakallah. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بياك إن أوام أسوسو لعلمو أولا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أتكين كسر ديبا متى النبي موسى عليه السلام لوكتين ديجي غانا وادشي النبي موسى عليه السلام يعني موسى بكاتو لغوجان الله سبحانه وتعالى يمسسو wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi waɗannan buƙatu nasu kuma ya biya masa su. Daga cikin buƙatunsa yana cewa waj'alli waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathira wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Wato annabi Musa alayhi salam cikin roƙon da yawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya Allah waj'alli waziran min ahli ka sanya min wani waziri wato wani mataimaki daga iyalaina. Haruna akhi ya zama Haruna dan uwana shine wannan waziri wato mataimaki abokin shawara. Ushdud bihi azri ka karfafe ni da shi. Wa ashrukhu fi amri kai sanya shi ya zama mai tarayya cikin al'amarina. Kai nusabbihaka kathira domin mu yi maka tasbihi da yawa. Wa nadhkuraka kathira mu ambace ka da yawa. Innaka kunta bina basira lalle kai ka tabbata mai ganin mu ne. Wannan roƙo na annabi Musa alaihi salam yana nuna dukkan wani wanda Allah subhanahu wataala ya dora nauyi wani nauyi a kansa, sawa'un na shugabanci, shugabanci na siyasa ko shugabanci na ilimi wato kamar malami. To yana buƙatar samun wasu a kusa da shi waɗanda za su zama masu ba shi shawarwari, wanda za su rika nusar da shi, wanda za su rika tunatar da shi in ya manta, wanda za su rika gyara masa in ya kuskure, wanda za su rika jawo hankalinsa. Wannan babbar bukata ce ga dukkan wani wanda Allah subhanahu wataala ya dora nauyi a kansa, sawa'un shugaba ne na siyasa wanda Allah subhanahu wataala ya bashi mulki, ko kuma a'a shugaba ne na addini wato wanda yake malami. A ƙarƙashinsa akwai mutane da yawa waɗanda suke sauraron maganganunsa, waɗanda suke neman fatawoyinsa, waɗanda suke neman karantarwarsa. To irin waɗannan mutane taimakon Allah subhanahu wataala gare su na farko a cikin aikinsu domin su samu nasara shine su samu aminai na kwarai makusanta na kwarai masu ba su shawara na gargaru wadanda har kullun zai zama maslahar al'umma ce a gaban su ba maslahar su ba wanda har kullun zai kasance addinin su suke kokarin su gyara ba duniyar su ba wannan bukata ce wacce take tare da dukkan wani mai shugabanci idan Allah subhanahu wataala har zai kinsawa annabinsa annabi Musa alaihi salam wannan addu'a duk da kasancewar sa dan aike ne daga Allah kuma Allah subhanahu wataala ba zai aiko manzansa bai kare shi haka nan ba tare da ya masa tawfiki ba ba tare da ya masa gaman katar ba wannan ba za ta yi ba sannan kuma Allah subhanahu wataala ya sanya isma wato katanga tsakanin annabawa da yin wani abu na san rai ko fadawa cikin wasu miyagun laifuffuka Allah ya katsare annabawa daga shiga irin waɗannan to amma duk da haka Allah ya kinsawa annabi Musa alaihi salam ya gabatar da wannan buƙatar zuwa ga Allah subhanahu wataala cewa yana buƙatar ubangiji subhanahu wataala ya sanya masa wani mai bashi shawara wani amini kuma ya zabo wani wanda ya riga ya san shi ya san halayensa ya san dabi'unsa ya san mutuncinsa da kamalarsa shine Haruna akhi wato Haruna dan uwana ya faɗi irin buƙatuwarsa gare shi ce ushtud bihi azri wa ashriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira to wannan yake nuna cewa nasarar shugaba a cikin al'amarin shugabancinsa shine samun masu bashi shawara na kwarai samun aminai na kwarai wajibi ne akan dukkan wani mai shugabancin al'umma wani mai sarauta ko wani mai mulki ko wani malami ya kasance a duk sanda wannan nauyi ya hau kansa to ya gaggauta jawo wasu mutanen kirki kusa da shi ya gaggauta jawo wasu aminai kusa da shi domin in bai jawo su to wasu za su jawo shi shi to yayi kokari shi ya jawo waɗanda ya ga ya yadda da su ya amince da su ya yadda da nagartar su ya yadda da cewa maslahar al'umma za su duba ba maslahar tsakanin su da Allah za su nuna ba tsakanin su da duniyar su ba to yayi kokari ya jawo su domin ko bai jawo su ba to shi za a jawo shi zai zama dole wasu sun kasance tare da shi hadisi ya tabbata a cikin Sahih Bukhari hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma min khalifatin mastukhlifa khalifatun illa kana lahu bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi wa bitanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi wal ma'sum min asabahu Allah Allah ya ce babu wani wanda za a bashi shugabanci face ya samu masu bashi shawara wato makusanta iri biyu makusantansa waɗanda za su riƙa yi masa umarni wato da kyakkyawan abu su kuma hana shi su kwadaitar da shi akan wannan aiki alkhairi din wato bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alayhi makusanta aminai masu abokan shawara waɗanda za su riƙa nuna masa alkhairi kuma suna nusantar da shi a kai suna kwadaitar da shi a kansa sai wa bitanatun ta'muruhu bil sharri wa tahudduhu alayhi sai kuma wasu makusantan waɗanda su kuma za su rika umartar sa da sharri kuma suna ziga shi akan wannan aikata sharrin suna kokarin ingiza shi ko da yaushe annabi ya ce wal ma'sum man asamahu Allah to katangagge tsarari shine wanda Allah ya tsare wato babu wani wanda zai samu tsarewa sai wanda Allah ya tsare to shi kaga dabi'a ce mutum ko bai jawo aminai na kusa da shi ba bai jawo masu bashi shawara ba to za su kawo kansu to yayin da za su kawo kansu kuma shikenan babu maganar yanzu ya zabo ba maganar zabi ake ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana da aminai yana da abokan shawara duk sanda wani babban al'amari ya taso yakan haɗu da su ya tattauna da su ya nemi shawarar su ya saurari irin maganganun da za su fito daga bakin su sannan ya dauki abin da yake ganin shi yafi dacewa a yi aiki da shi musamman cikin al'amuran da ba a saukar da wahayi akan sa ba yayin da aka ce ga maharanin za su kawo yaki ko wani abu ya taso wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai so ya ji ra'ayin sahabbansa to yakan nemi shawara a wajen su kamar da Allah ya umarce shi da haka wa shawaruhum fil amr kai shawara da su cikin al'amari cikin al'amura fa annabi sallallahu alaihi wasallam da abokan shawara irin sayyidina abubakar umar usman ali da sauran manyan sahabbai zababbu yakan kirawo su ya zauna da su ya shawara da su wannan bai hana wasu wato miyagu wasu ɗan duniya wanda ba Allah a zuciyarsu su matsu kusa da shi ba munafukai su ma suna zama wani lokaci za a yi shawara har da su za a zauna a yi shawarar kuma za su faɗi ra'ayinsu to amma annabi ya san su wane ne abokan shawararsa ya san su wane ne aminansa kasancewar shi shugaba na ɗaukakin al'umma ba zai hana wani wanda yake karkatacce ya matso inda yake ba zai matso kusa da shi zai zauna a majalisin sa da haka munafukai suna halartar majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zama da shi kuma lokaci in aka tashi shawarwari ma har da su akan zauna a yi waɗannan shawarwari to amma annabi ya san wane ne na ƙwarai ya san wane ne ba na ƙwarai ba ya san wanda suke su ne aminansa ya san waɗanda ba aminansa ba ne shi yasa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito yake cewa ya Rasulullah ayadkhulu alayka albarru wal fajir ya ma'aikin Allah da mutumin ƙwarai da wanda ba na ƙwarai ba duk suna shigowa gidanka law amarta ummahatil mu'minin bil hijab to da me ya hana umarci matanka iyayen mu'mini su yi hijabi wato su katange kansu daga idanun masu shiga wajenka wannan kafin a saukar da ayatul hijab waɗannan maganganu na sayyidina Umar su suka sa suka zama sababi Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar hijabi cewa a daina shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da izininsa to da can duk wanda ya buƙaci annabi sallallahu alaihi wa sallama kawai sai da ya sallama ya shigo kawai ba tare da ya nemi izini ba to yana tare da matansa haka za su shigo to shine annabi Allah subhanahu wataala ya saukar da ya ayyuhal ladzina amanu adkhulu buyutan nabiyyi har zuwa ƙarshen ayar to wannan hadisi na sayyidina Umar ash-shahid a ciki shine kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba na kowa da kowa yadkhulu alaihi albarr wal fajir to haka dukkan wani shugaba yake yana wato hulda ko wadanda suke na kusa da shi akan samu na ƙwarewa da ba na ƙwarewa ba to amma shi wajibin shi akan sai gaggauta zabo na shi kai ya bari su zabo shi su jawo shi ya jawo wadanda suke na ƙwarai su zama su ne abokan shawararsa kuma wannan alama ce ta cewa a cikin abin da Allah ya dora masa na shugabanci zai nasara idan har ya kasance shi ya zabo kuma ya zabo na ƙwarai to alama ce zai nasara shi yasa ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Abi Dawud da Nasa'i hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa idza waliya ahadun minkum amalan fa in arada Allah bihi khairan ja'ala lahu waziran salihan yuzakkiruhu idha nasi wa yu'inuhu idha dhakar take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah subhanahu idan ɗayan ku ya zama shugaba akan wani aiki in Allah subhanahu wataala ya nufi alkhairi da shi to sai ya sanya masa waziran salihan wato mai ba shi shawara na ƙwarai idan ya manta ya tuna masa idza nasiya zakarahu in ya manta sai ya tuna masa wa idza zakara a'anahu in kuma ya tuna sai ya taimaka masa to wannan shine alamar wato alamar nasara ga dukkan wani mai shugabancin al'umma sawa'un shugabanci ne na duniya ko shugabanci ne na addini idan ka ganshi tare da masu ba da shawara na ƙwarai waɗanda maslahar al'umma ce a tare da su tsoron Allah ne a zuciyarsu to wannan alama ce ta cewa Allah ya so wa wannan shugaba da alkhairi za su yi masa aikin da ya kamata su yi masa aikin ko shine in ya manta abin da ya kamata ya aikata su tuna masa in ya manta nauyin da yake kansa su tuna masa in ya kuskure hanya su dawo da shi akan hanya in ya buƙaci wata shawara su ba shi shawara da za ta zama maslaha ga al'umma sannan idan ya tuna to su taimaka masa kuma wajen su ya ga ya sauke wannan nauyi su sa hannunsu cikin abin da yake bukata ya aikata da zamana su ma sun sa hannunsu ba su dura masa ido ba ko yayi ko ya kasa wannan shi ta shafa to wannan ba alama ce ta wato abokan shawara na kwarai ba to shi yasa zamu ga Allah subhanahu wataala ya hana mu'minai su riki abokan shawara wadanda ba na kwarai ba Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waduna ma anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar Allah ce ya ku wadanda suka imani kada ku riki wasu abokan shawara kada ku riki wasu aminai wasu ba daga cikin ku ba la ya'lunukum khabala ba sa takaitawa wajen cutar da ku wato ba sa wasa wajen su ga sun cutar da ku wadduma anittum fatan su kullun ku shiga cikin matsala ku shiga cikin mutsuwa ku shiga cikin takurwa qad badatil baghdha'u min afwahihim kiyya ta fito karar a bakin su amma tukhfi suduruhum akbar abinda yake cikin zukatan su ne kiyya ku ya ma fa wanda suka bayyana da fatar bakin su don haka shugabanci na kwarai shine shugabancin da zai samu masu ba da shawara na kwarai mataimaka na kwarai wanda kullun suke fifita maslaha ta al'umma akan maslahar su suke fifita kiyaye addinin mutum da mutuncinsa akan kiyaye duniyar su su da abinda suke hankoran samu to galibi wannan shi aka rasa a cikin harkar shugabanci a rayuwar mu ta yau galibi zaka samu idan aka ce yau ga shugaba to waɗanda suke ba shi gurgurwa shawara waɗanda suke masa ingiza mai kanturuwa su suke yin gaggawa su kewaye shi har ma a wasu lokuta sukan hana mutanen kirki matsawa kusa da shi yayin da suka ga cewa wasu mutanen kirki na kokarin kusantarsa domin su taimaka masa da kyawawan shawarwari domin su nusar da shi kan abin da ya dace ya aikata to waɗannan za su yi ta kokarin su katange su za su yi ta kokarin su ture su su ga cewa ba su kai gare shi ba ko su yi kokarin su bata su a wajensa to sannan su kuma su ci gaba da cin karan su ba babbaka su ci gaba da dora shi akan muguwa shawarwari su rika bashi miyagun shawarwari su raba shi da Allah su raba shi da addininsa su raba shi da tausayi su raba shi da adalci wanda karshe za su zo da shi da su a ranar gobe kiyama suna tsine wa junansu suna barranta daga junansu kowa na kokarin anisanta shi daga dan uwansa kaga wannan alama ce ta tabewa shi yasa zamu ga daga cikin abin da Annabi Musa alaihi salam ya jaddada buƙatar sa gare shi kuma ya faɗi hikimar a sanya wani zababbe daga cikin ƴan uwansa domin ya taimaka masa a cikin wannan nauyi da Allah ya dora masa yace kai nu sabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera innaka kunta bina basira da mai taimaka tasbihi da zikiri da ambatanka da yawa wato wannan ishara ce cewa addini da tsoron Allah shine babban abin da ya hada su ba wani abu ne na duniya ya hada su ba abinda ya hada su shine yana son Allah shi ma yana son Allah yana son kusantar Allah subhanahu wataala yana neman cewa kusantar Allah sannan ya ambaci zikiri da ambatan Allah da tasbihi wanda waɗannan abubuwa kamar da muka taba yin ishara gare su a wasu abin nan darasu suka namu na baya cewa suna daga cikin abinda Allah yake taimakawa bawa da su duk sanda wani abu na takuruwa ko na damuwa ko wani babban abu ya bujiro maka to ka shiga ambatan Allah da zikiri da kadaita Allah da tasbihi din da haka zaka samu taimakon Allah subhanahu wataala to shi yasa Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kule ya hakurkurtar da kansa ta da zama da waɗanda suke ambatan Allah waɗanda Allah ne a ransu ba duniya ba wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya Allah ce wasbir nafsaka ka hakurkurtar da kanka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi tare da waɗanda suke kiran ubangijin suke bauta masa safe da yamma yuriduna wajha kuma suna yi ne da nufin neman fuskarsa suna yi ne don yardarsa dan neman amincewarsa wala ta'du aynaka anhu kada idanuwanka su ketare su zuwa ga wani abu na kalikalan duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin tuna mu ga barin ambatan mu kada ya zama tare da kai kana masa biyayya kana amincewa da abin da yake zuwa maka da shi na shawarwari kakka yadda da wannan wa kana amruhu furta wanda shi duka al'amarin sa a sakarkuce suke a lalace suke in kaji an baje maka tarihin sa zaka ji abin ba dadin shi wato kare ba zai ci ba to kakka yadda zama wadannan su ne abokan shawararka abokan zamanka to haka wannan idan har annabawan Allah subhanahu wataala irin sa annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul awwalin wal akhirin idan har Allah subhanahu wataala ya ja hankalin su akan su nemi abokan zama abokan shawara abokan tattauna al'amura tare da su to kaga wanda yake ire-iren mu da ba kowan kowa ba mu muka fi cancanta mu muka fukatuwa zuwa ga wannan saboda haka wajibi ne akan duk wani shugaba idan Allah subhanahu wataala ya dora masa nauyin shugabanci yayi kokarin kusantar mutanen kwarai yayi kokarin jawo su ba cewa akai yayi kori waɗanda suke gingirin sa ba kamar da muka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafukai akwai ƴan duniya duk da suke kewaye shi baya ga sahabbansa zababbu akwai wasu munafukai wanda suna zuwa lokacin da aka zo ana tattauna yakin badar su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul duk suna nan da su aka rika tsawara me ya kamata a yi to kaga shi ba wai cewa ake yi ba duk wani wanda yake kusa da shi ya kore shi amma ya san su wane ne aminansa su wai abokan shawararsa su wai abokan sirrinsa kuma ba sharadi bane ka ce kai zaka dauki aboki shawara amma bai zaka dauna kusa da kai ba wanda ka sani duba annabi Musa alaihi salam dan uwansa ne ma dan uwansa ne Harun dan uwansa ne amma yace ya zama shine abokin wazirinsa to haka shugaba zai iya jan na kusa da shi domin abin da ake bukata shine ka san wanda zaka jawo jikinka ya zama abokin shawara ka amince da shi ka nutsu da shi ba wai kawai aka maka sunaye ba a ce ga waɗannan muna so ka ba su advisors wannan ka ba shi special advisor wannan ka ba shi kaza ai yayi jami'a ya taimaka wannan in zaka ba shi da niyyar kawai dai ka zama ya samu wani abu kai je maka hayaniya daban da kuma wanda zaka kulle kofa da shi kai shawarwari cewa me ya kamata ai akan abu kaza ga wani abu ya taso ya ko ka gani ya kamata ai to ka nemi wanda za su taimaka maka su gaya maka gaskiya ba dan suna son wani abu naka ba ba kuma da niyyar su da sun cuce ka sun maka ingiza mai kan turuwa wannan shine abin da ya kamata shugabanni ce annabi ya ce wanda duk Allah ya so shi da alkhairi to zai hada shi da irin waɗannan mutane in ka rasa irin waɗannan mutane to alama ce da take nuna cewa baka yi dace ba a gurin Allah subhanahu wataala saboda ka sai ka tuba kai ta koma kana addu'a ka dawo kan hanya yadda zaka samu irin wannan gam da kasara a cikin rayuwarka Allah ya samu dace
amin sun amin mala Allah ya saka da alkhairi to tambayar mu ta farko a yau mallam cewa take yi menene halaccin mata su bi limami sallah daga cikin gidansu mana daga cikin daki kenan kasancewar masallacin yana hada ne da gidan nasu
mun sha magana akan wannan cewa an yadda mace ta fita ta je masallaci sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ina Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahun kada ku hana mata zuwa masallatai sallah amma su yi sallah a gidajen su shine yafi musu alkhairi gida annabi sallallahu alaihi wasallam gidajen matansa buyutun nabi sallallahu alaihi wasallam hada suke da masallacin sa kofa ce zai bude kawai ya sako kafarsa cikin masallaci katanga ce guda ta raba kawai har ma kuna ji ana karantawa a kissar itikafin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sako kansa ta taga nana Aisha tana tsifi masa kai kaga ashe taga ce zai bude shikenan sai gidansa to amma ba ku taba jin ba an ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna bin sallah masallaci annabi ta gidansa zai iya sawa ai a daga murya koda ka ce ai wata kila lokacin ba loudspeaker ne zai iya daga murya zai iya samu wanda ya daga murya tunda kaga ai lokacin da ba shi da lafiya sayyidina Abubakar ya rika daga muryarsa saboda muryar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta je ga na karshen masallaci ba saboda haka da yana da ana yi sai matan nasu su yi salloli a gida cikin alƙa daga murya ana jiyo su ko a bude window ana hango su tunda akwai window za a iya bude window da za a hango su sun yi ruku'u a hango su sun dago a hango su sun zauna kamar yadda wasu suke cewa saboda haka ashe kaga wannan ba daidai bane a shari'ance ana so idan har za ta yi sallah da liman to ta fita ta je masallacin da aka yi aka ce gashi wannan wurin sallah ne kuma wannan an ware shi dan mata ko kuma a cikin masallaci ne aka ce sahun baya na mata sahun gaba na maza to ta je wannan guri sannan ta je masallaci to a lokacin ne sallata ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la salata li munfaridin khalf as-saf illa fi as-saf ibn hibban yaruwa wannan hadisin hadisi ne tabbatacce sai ce babu sallah ga mutumin da ya ware baya cikin sahu sai ya dawo cikin sahu kaga ashe wanda yake cikin masallacin ma inda zai ware can baya yana cikin masallaci ga sahu a gaba amma ya koma baya ya dasa sahun sai ce daga nan yake bin liman sai ce bai da sallah to ina ga wanda ma ba a masallacin ki ba tana gidanta ne take bin sallar kaga idan har wancan ya rasa sallah to ita ce ta fi cancantar a ce ta rasa sallah saboda haka matar da za ta yi sallah daga gidanta ko mutumin da zai sallah daga shagon sa wai dan yana ga kusancin sa da masallaci to sani cewa wannan sallar ba karbabbiya bace don haka koda a ce masallacin hade yake da wato gidan hade yake da masallaci a kaddara ma falon da kuke sallah ku matan a ciki a sama masallacin yake masallaci a kasa sannan falon ki yana sama masallacin da an yi kafar bene ta waje ma za a shiga falon daga nan to matukar dai ba a ce nan masallaci bane gidanki sunan sa falon ki sunan sa to bai halatta ki bi sallah daga nan ba sai ki fito ki zo inda yake masallaci ne ki sallah a gurin sannan sallar ki ta zama karbabbiya to irin haka wasu sukan yi tambaya a game da waɗanda suke bin sallah daga wato abin nan hotel na kasar Saudiya da zaka ga a ciki ma har an yi gurare da ake kira su gurin sallah zaka ga wannan wannan manyan towa din nan kamar su Zamzam towa din ko Darut Tauhid zaka ga cewa akwai guraren da aka ware a ciki aka ce gurin yin sallah ne kuma suna kiran shi masallaci da yawa akan je a yi sallah a gurin to a gaskiya wannan ma akwai shuba mai karfi a cikin sa saboda galibi zaka samu cewa in ka fito cikin masallacin kan tunani a kasa sannan hanyoyi ne ga sanan sun abin nan sannan in aka yi sahu yakan zo har cikin karkashin abin nan to matukar ba sahu bane ya sadu da gurin da suke in sahu ne ya taho har ya hade da inda suke to ya halatta su yi sallah a nan din a matsayin amma a ce a kasa ga guri nan yanzu misali lokacin da kake ba zahama ba kowa zaka zo ka samu cikin masallacin ba bai cika ba balle wajen masallacin amma wasu sun tsaya a can dakunan su saboda an ware wasu dakuna an ce wannan special daki ne akwai masallaci a cikin dakin kana kan gadon ka sauka kawai zaka yi an yi wani katon window da ka leko ta window zaka hango liman zaka hango sahu shikenan a ƙara karɓar kuɗin ka dan a ci kuɗi sai ƙara maka kuɗi a ce ai kai wannan dakin ba sai ka rika fita maka na zuwa masallaci ba kaga mutumin da zai tafi umara ya biya kuɗin sa ya kashe tikitin sa ya bar ayyukan sa ya bar ɗan uwansa dangin sa ya je ya niyyar ibada kuma wai a zo a kawo masa irin wannan sakina dafin wai ya karba har ma a karbi kuɗin sa kai me zai cutar da kai ka tashi ka sauka ka yi tafiya da kafafuwanka ka samu wannan ladan tafiya din ka je ka shiga cikin sahu kai kanka sai ka ji kafi jin ruhaniya ta cewa eh ibada ka zo ba wai ka zo shakata ba saboda haka ya kamata mutane su dauki addini da karfi ba su yi masa irin wannan Allah cewa ya haya khudul kitaba bi quwwa ka rike addininka da karfi saboda haka duk wani abin da kasancewa zai zama akwai shubha in wani can ya halatta maka to kakka manta fa akwai kuma wanda yake cewa baka da sallah to kaga akalla akwai shubha a ciki in wani malami ya ce maka je ka ba komai inda sahu ya zo kaza to kakka manta kuma akwai kuma malamin da shi kuma zai to tunda haka ne kai ka fita daga wannan rigimar ta su mana ka je ka yi sallah inda kasancewa babu wata rigima akai kuma a dama abin da ka zo nema kenan ba ka zo ne ka samu katon hotel ka huta a ciki ba in wannan ne kasar kuma akwai irin wannan hotelulluka ina ka je Abuja duk suna manyan hotelulluka ne zaka shiga ka yi wata ma wani bai san kana ciki ba sai dai ka kira mai abinci ya kawo maka to amma har ka tashi ka je gurin ibada ya kamata ka yi wannan ibadar kai kanka ka ji dandanan eh lalle bawa yanzu kake kuma neman yarda da kusanci ga Allah kake zaka ya kamata mutane su gyara duniya tana zuwa da wasu kyalekyale amma kuma tana tafiya da ruhin shi kansa addinin kyalekyale in yayi yawa da neman sassauci da neman dadi to kashe kuma sai tafi da dandanan ibadar ita kuma kanta ba ba zai rika cin cewa yanzu muna cikin wani hali da yake nuna bukatuwarsa yake nuna kaskantar da kai gaban Allah ba ya ji shi kamar shi yanzu ma wani matsayi ya kare samu na duniya ba na lahira ba tunda mutumin da zai shiga irin waɗannan manya-manyan gurare da ko kuta baya gittawa kuma talaka in aka ce talaka ma yaje inda yake ba zai iya matsa kusa da inda yake ba to kaga wannan ai ba shi ake buƙata me yasa Allah ya ce me yasa addini yazo da shiga masallaci kai sahu da talaka da wanda yake shugaba da wanda ake shugabanta da wanda yake sarake da wanda take talakansa ne da mai kuɗi da marashi kowa da kowa yazo a hadu guri daya dan karkare cewa ashe dukkan ku gaban Allah abu ɗaya ne na'am
ta sai tambaya ta gaba da take cewa mallam da Allah mutum ne yana sallah sai yayi tunanin cewar sujjada ɗaya yayi maimakon biyu shin ya zai yi kabila ce zai yi ko ba adi ko kuwa sallar ta sa ta baci
sujjada rukuni ce a sallah ba a yi kabili ko ba adi ba ta dauke ta saboda in har ka samu shakku game da sujjada ka yi ma ko baka yi ba to zaka sare yadda wannan raka'a ne gaba ɗaya zaka dauki wannan raka'a da ita da babu ɗaya ka dauke ta a babu saboda haka sai ka sake yin wata raka'ar a madadinta in so sai kai sujjada ba'di
sai ne ce assalamu alaikum yake cewar tambayar ita ce game da sigogin yin tahiyya guda shida shin wace siga ce tafi inganci ko kuwa duk sun inganta sannan kuma yake cewa a cikin tahiyyar tsakanin assalamu alaika da kuma assalamu alal nabi wanne ne yafi inganci
a tahiyya na farko dai sigogin tahiyya da suka zo sun fi biyar a wanda za a gansu a cikin littafin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasiruddin Albani suna da yawa kuma duk sun inganta akwai wacce ta zo Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi ibn Mas'ud akwai Ibn Umar akwai Aisha akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Abu Huraira akwai da yawa daga cikin sahabbai su ruwaito tahiyya kuma dukkaninsu sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su ya kuma kowace kai wannan bil ijma'in malamai ba sabani cewa kowace ka dauka daga cikin wannan tahiyyar kai a sallah ka tayi baka da matsala illa iyaka kawai wasu daga cikin malamai su ce mun zaba tahiyyar wani wani ce ya zaba tahiyyar wani kamar a malikiyya sun dauki tahiyyar da muke yi din at-tahiyatu lillahi zakiyatu tayyibatu lillahi assalamu alayka tayyibatu salawatu lillahi har zuwa karshe kaga wannan tahiyya ce ta Umar ibn al-Khattab wanda aka ruwaito cewa yana yin ta akan minbari na koyar da ita akan minbari ta suka ce tunda a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a gaban su sayyidina Umar khalifa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma babban sahabi sannan a cikin Madina ga manyan sahabbai a zaune kuma yana koyar da ita kuma sannan tana da alfaz lafuzan da babu su a cikin sauran tahiyar at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah as-salawat at-tayyibatu as-salawatu lillah kaga az-zakiyatu babu su a sauran sigogin yawan adadin sigo kalmomin da suka zo a ciki a sun nuna cewa akwai ƙarin lada za a samu a cikin wannan tahiyya kuma sannan kasancewa ta fito daga bakin sayyidina Umar sannan a gaban sahabbai kuma a kan minbari to wannan yasa Imam Malik ya fifita ita wannan amma yawancin su jumhur da yawa daga cikin malamai sun fifita tahiyyar da Abdullahi dan Mas'ud yake ruwaitowa yace Allamani Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama at-tashahhud wa kaffaya baina kaffaihi kama yu'allimuna surata min alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni tahiyya tafin hannunsa a cikin tafin nawa kamar yanda yake koyar da ni surata alquran ce at-tahiyatu lillah as-salawatu lillah at-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ta haka lafazin ta yake daga ci babu az-zakiyat to yace annabi ya koyar da ni tafin hannuna tana cikin sahihaini Bukhari da Muslim da wasu da yawa daga cikin littafin to wannan jumhurin malamai kusan ita suka fifita Imam Ahmad Isaac ibn Rahuya su Sufyan ath-Thawri Abu Thawr da jewa daga cikin jumhur ahlul ilm sun fifita ita wannan tahiyar to amma dai akwai ittifaki kan cewa kowace daga ciki kai babu haufi insha Allah maganar assalamu ala nabi ko assalamu alayka ayyuhan nabi shi ma da farko dai ya kamata a sani kowanne ka faɗa yayi daidai kowanne ka faɗa daga cikin waɗannan lafuzan yayi daidai shi assalamu ala nabi a ƙarshen ruwayar hadisin Abdullahi dan Abbas a ƙarshen ruwayar baya ka afwan Abdullahi dan Mas'ud wanda muka ce ita ce wasu da yawa daga cikin malamai suke fifita ta a ƙarshen ta yake cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam baina zahranihim yana tsakankanin sahabbansa wato bai koma ga Allah ba sun kasance suna cewa assalamu alayka falamma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu assalamu ala assalamu yani ala annabi bayan ya koma ga Allah sai suka dawo suce assalamu ala annabi akwai ruwaya a cikin musannaf ta ana Abdul Razzaq da ruwayato daga Ma'mar daga shi kuma daga Ibn Jurayj afwan daga Ibn Jurayj shi kuma daga Atha yake cewa sahabbai sun kasance lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam hayyun wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hayyun yaquluna assalamu alayka ayuhan nabi falamma mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu assalamu ala annabi wannan yana cikin musannaf na Abdul Razzaq da isnadi sahihi kamar da Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari yake faɗa isnadin sa sahihi ne kuma ruwaito na Aisha tana koyar da tahiyya haka assalamu ala annabi wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya nuna sahabbai sun yi wannan tahiyya su bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma dai bil ijma babu wanda yace fadar assalamu alayka ayuhan nabi lafazi ne na addu'a lafazi na addu'a akan bar shi idan an yi shi ko da siga ta sibabi wannan babu kobe a cikin sa sannan su ma wadanda su assalamu ala nabi ba zai yi su canza ba sai da wani abu wanda yake tawqifi wato sun ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa bayan wafatin sa zasu iya cewa assalamu ala nabi shi yasa Aisha radiyallahu anha ta kasance tana koyar da haka Aba ibn Abi Rabah yake cewa haka sahabbai yaji suna yi haka kowanne kai daga ciki insha Allah babu matsala akai
to sai sakon da yazo daga Adamu Baladawakin Kudu yake cewa yana neman karin bayani akan hadisin da yake cewa duk wanda sallar asar ta tsere masa kamar ya rasa iyalansa da dukiyarsa ne
hadisi ne tabbatacce hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ne a cikin sahihai man fatahu salatu al-asr fa ka'annama witira ahlihi wa mala wanda ya rasa sallar al-asr kamar yayi asarar dukiyarsa ne da iyalinsa ne da dukiyarsa wannan hadisi yana nuna maka girman sha'anin sallar al-asr sallar asar tana daga cikin salloli guda wato sallah da take da girman sha'ani shi yasa Allah subhanahu wataala yace hafizu ala salawati was salatul wusta malamai suka ce as salatul wusta ana nufin sallar asar Allah yace ku tsare ku kiyaye salloli sai yace da sallah mafi falala al wusta ay al fudla wacce tafi falala da yawanci malamai magabata suka fassara ta da cewa ita ce sallar al-asr kuma ya zo ma a cikin hadisi marfu'i cewa salatul al-wusta ita ce sallar al-asr to kaga an ambaci salloli aka ce a kiyaye salloli sallar al-asr ta shiga nan kuma kuma aka sake fito da ita da ambato aka ce da sallar al-asr to sake maimaita ambatanta ita kadai bayan da ta shiga cikin kunshin salloli yana nuna girman sha'aninta da girman falalarta saboda haka sannan an ce abinda yasa yana daga cikin abinda yasa shari'a ta karfafa sha'anin sallar al-asr da kula da ita da tsare ta saboda ita ce a lokacin yan kasuwa sun fi shagaltuwa saboda kowane lokaci domin yamma ta yi masu zuwa sayayya kowa yana so ya ga ya sayi abinda su kada tashi daga kasuwa ko dare yayi su ma kuma an shagala lissafin kuɗi waye to sai kaga sallar tana neman ta wuce ba a tashi an yi ba har rana ta fara wato limshewa za ta fadi ta fara fatsufasi to kaga an fita daga lokacin ta wanda yake na laruri har ma an shiga wani lokaci da yake ba shine daidai ba an fita daga lokacin ta muhtari to shi yasa Allah subhanahu wataala ya nuna girman sha'aninta Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya nuna hadarin sakaci da ita ce duk ma wanda ya bari ta kubuce masa ta kubuce masa shine lokacin ta fita ko kuma aka kai lokacin da rana har ta fara yin fatsifatsi za ta fadi bai yi ta ba to kannama witira ahlihi wa malihi kamar mutun ya asara iyalinsa da dukiyarsa kaga babu wani abin da zai sa dan adam cikin damuwa da bakin ciki wani ma ya mutu a dalilin wannan ya kamu da ciwon zuciya ya mutu kamar a ce ya rasa iyalansa ya rasa dukiyarsa ba iyalai ba dukiya kaga wannan galibi yakan iya jefa dan adam ma a cikin halaka ya mutu to kamar wanda zai wato wanda zai bar sallar al'asar ta wuce shi to ya sani cewa kwatan kwacin shi kamar mutum wannan ne wato asarar da ya tafka ba kankanuwa bace don haka wannan yana nuna jawo hankali zuwa ga sallar al'asar
to sai sakon da yazo daga bin mahmud yake tambayar cewa malai yana bukatar karin bayani akan sanya sitara a cikin daki
to sitara yana nufin labile
eh irin wanda ake sawa a cikin bango ba
eh shi ba mun yi magana akan shi a wasu lokuta wato sanya labule a jikin bango kala-kala ne akwai labulan da za a sa na wani abin da aka haramta amfani da shi mutum ya sa na alhariri a cikin bango wato ya samu irin yadi na alfarma na mai tsada kamar alhariri ya ce ya sa shi to sun ce wannan yana nuna al-fakhru al-khuyala jiji da kai kuma zai karya zuciyar talaka talaka yazo ya ga ba shi da ci ba shi da sha amma ga wani nan bangon sa ma kawai alhariri ne to wannan suka ce haramun ne mutum ya kwalliya da bango da labule da alhariri wasu suka ce to sannan kuma kashi na biyu shine ya kasance ba alharirin bane amma kuma yana da hotuna an sa masa hotuna to shi ma wannan zai iya dauki hankalin wanda zai yi sallah a gurin ko wani abu sannan ko ya zama bai da waɗannan duka bai da waɗannan buka kuma amma kuma ba bukata wato ko bai sa ba wani ba wata laruza za ta sa ya saka to wannan suka ce wasu suka ce makaruhi ne basu ce haramun bane suka ce makaruhi ne yin haka sai kuma wanda bukata za ta sa yi wato kamar wundo ne a gurin yana bukatar ya kare haske ko ya kare kada a rika hango shi daga ciki daga waje to wannan babu komai idan mutum ya amfani da shi saboda ya danganta da manufa da kuma irin abin da aka yi amfani da shi lokacin salabula in an sanya wani abu na mai tsari kamar alharir wanda sun ce bil ittifaq haramun ne mutum ya amfani da wannan ko kuma an sanya wani wanda yake da hotuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga Aisha radhiyallahu anha ta sa irin wannan amma duk da hotuna a jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amiti anni qiramaki ki cire mu wannan labulin naki saboda yana daukan hankali na sallah annabi yana sallah a dakin da na Aisha radhiyallahu ta'ala anha to ta sa shi kuma yana da zane a jiki annabi ce ki cire yana daukan hankali na to haka duk wani abin da yake da irin wannan da zai dauka hankalin da zai ibada a cikin gurin to bai halatta shi ma ai amfani da shi ba a irin wannan yanayi sai kuma wanda ba ya da wannan kuma ba a da bukatarsa to na wasu sayawa suna cewa makruhi ne wasu kuma sai babu komai sai kuma wanda shi bukata ce ta sa za a yi shi to wani bil ittifaq babu komai dan an saka labule a window ko kofa saboda a kare sitirce wanda yake cikin ɗakin
wannan kuma yake cewa assalamu alaikum mallan tambayar sa ita ce lokacin da annabi wato daga lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Ismail suka gina Ka'aba sau nawa aka sake gina ɗakin kuma a wani lokaci aka yi wannan ginin nata da muke gani a halin yanzu
to a lokacin annabi sallallahu alaihi bayan gina ta Laraba Quraisha sun sake maimaita ginin ta bayan ruwa an yi wani ruwa wanda ya tafiyar da wani sashi na ita ginin Ka'aba din Quraishawa sun sake jaddada ginin ta wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 35 wato kafin shekara 5 a aiko shi da kuma da shi akai wannan aikin ginin ma har lokacin da aka zo sanya Hajarul Aswad aka samu sabani tsakanin kabilun Larabawa kowace kabila tana so ta samu wannan daraja da wannan alfarma da daukaka ta zama ita ce ta sanya Hajarul Aswad a gurin to aka samu sabani har ma kamar ai kashe-kashe aikin ma ya tsaya wasu kwanaki saboda an zo wani abu kuma kowa ya ce shi zai yi kuma abu ne mai sauki kowa ya je dauki makami a kama fada akan wannan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam karshe suka yarda ya yi musu shari'a ya yi musu hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu hukunci a lokacin da ya shimfida abin nan mayafinsa dauko wannan abin din dutsen ya dora akai ya ce to kowace kabila ta zo ta kama gefen wannan mayafi a je gurin da za a dora shi aka je gaba ɗaya aka tafi aka je can ya sa hannunsa mai daraja ya dora shi kenan kuma kowa ya yarda cewa haka yayi to a wannan lokacin an an gina annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake rushe Ka'aba ba duk da cewa akwai inda ya kamata a dora harsashin shine harsashin ta na farko wanda annabi Ibrahim alaihi salam ya dora ta kansa qawaida min al-bayt da Allah ya faɗa wa iziyar fa Ibrahim qawaida min al-bayt to lokacin da suka yi yancin gini sun rasa isasshen wato a kayan aiki basu samu dukiya isasshiya ba da za su iya dauko harsashin na farko sai suka fitar da wani bangare daga cikin ta bai shiga cikin ginin ba to har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ba dan mutananki basu dade da barin kafirci ba to da na rushe Ka'aba na da da ita akan wato harsashin annabi Ibrahim alaihi salam na yi mata kofa guda biyu kofa daya a shiga daya a fita kuma kofofin an saukar da su domin su Quraisha da suka tashi ginawa sai suka yi kofa guda daya sannan suka daga ta ta yadda su shigar da wanda suke so wanda ba sa so su hana shi shiga in ma ya kama zai shiga su jawo shi fadu to sai ya ce da yayi mai da kofofin ta sai koma yadda suke kuma yayi biyu daya a shiga daya a fita to amma gudun kada a ganshi ya zo yana rushe Ka'aba shike na a fitini mutane ce to kun ga mutumin da kuke bi yana muku ƙaryar cewa shi ya zo ne ya girmama addinin Annabi Ibrahim ko ya jaddada addinin Annabi Ibrahim to gashi ne yana rushe Ka'aba dakin Annabi Ibrahim dakin da Annabi Ibrahim ya gina da kansa to a fitin mutane da wannan sai Annabi ya fifita kawar da barna akan jawo wata maslaha to kamar daf'ul mafsada akan jalbul maslaha to ba sake taba ta ba haka aka batta har sai lokacin khalifancin Abdullah ibn Zubair lokacin yana khalifa a Makka ya ji wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba dan mutane kar su fitinu ba to da ya rushe tunda basu dade shiga musuluncin ba an yi fato Makka shekara ta 8 to kaga lokacin da zai zo yayi to wani abu zai iya faruwa to bayan lokacin khalifancin Abdullah ibn Zubair sai yake ganin abinda annabi yake gudu yanzu ya kawo mutane sun gane musulunci an yi ilimi an san duk wannan al'amura wannan hadisan ma ga su sun fito jama'a sun karanta dan an ganshi ya rushe ba wanda zai fitinu da wannan kuma ba wanda za fitina duk mutane sun san musulunci saboda abinda annabi yake gudu ya faru yanzu ba zai faru ba sai ya rushe ta kaga rushewar ta biyu ko za ka fara yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rushe ta ya sake dawo da ita kan wannan harsashi bayan ya kawo ya gina ta nan lokacin da rikici ya barke tsakaninsa da mutanen Banu Umayya ko ce abin nan shugaba Abu Barik ibn Marwan da turo babban komandan sa Hajjaj aka zo wajen yaki da Abdullah ibn Zubair har ma aka rushe wani bangare na Ka'aba din saboda majaujawa da aka yi amfani da ita a lokacin to bayan an sun yi nasarar kashe shi Abdullah ibn Abbas sun yi nasarar karbe garin Makka sai Hajjaj ya zuga cewa wannan aiki da Abdullah ibn Zubair ya Ka'aba shi aka suka sake rushe Ka'aba suka sake dawo da ita yadda ginin ta na farko yake to tun daga wannan lokacin aka batta aka domin akwai wasu sarakuna da suka zo suka yi yunkurin ko su dawo su gyara musamman ma a cikin daular Banu Umayya din akwai sarakuna da suka riga ganin cewa me zai hana wannan abu da suka yi sun yi barna to wasu malamai suka ce to in kuka ce za a yi haka to za a mai da Ka'abar abin wasa kowane basalake ya zo sai ce zai rushe ya sake mata gini to shikenan sai a mai da abin wasa sai aka hana to wannan shi yasa Ka'abar ta cigaba da zama a yadda take a wancan gini ba tare da an sake rushe ta ba
to sai wani yake cewa malaina sun karin bayani akan dawaful ifada da sayin aikin hajji wanda ake a ranar 10 ga watan Zulhijja ya ce menene matsayin wanda ya jinkirta wannan dawaci da sa'ayi har sai da ya gama zaman salami ne dawo Makka sannan ya yi su daga Abu Usman
babu komai tun zai iya sa'ayi dawaful ifada ko dai ranar 10 ga wata ko kuma bayan ya gama zaman sa Amina in ya dawo Makka gaba daya zai iya yi ranar 12 ko 13 wasu ma sun ce hakkar san Zulhijja yana cikin ayyamul hajji amma dai ya yi kokari ya ga yayi a cikin waɗannan kwanaki bayan ya dawo a Makka
wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah mallam tambaya ta ita ce yana jin mutane suna cewa wai irin hidindimu da mata suke yi wa mazajen su a gidajen su kamar su girki wanke wanke da sauran su wai ba dole bane ko a addinance to mallai ina gaskiyar wannan magana amma gar shari'a daga dalibin mallam
wannan magana koda wasu sun fade ta ba daidai bace ba daidai bace kuma ta sabawa maqsid na shari'a to manufa ta shari'a shine da miji da mata su hadu wajen su gina gida tare da taimakon juna kowa na da bukatar kowa ita mace Allah subhanahu wataala ya sanya gurin kulawar ta shine gida ta kula da gida ta kula da abin da duk yake cikin wannan gida hatta idan mijinta ya dawo tace mai kula da shi sai yasa aka sa gurin sakan wurin da mijin zai nutsu to abinda zamu gani daga tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da mutanen kwarai duk matan su suke musu hidima duk matan su suke girke girke su suke shara su suke wanke wanke babu wani wanda za a ce maka shi matansa shi su yake musu ko ya hana matansa ko matan suka ce sun yi bore ba za su yi ba Nana Fatima ita ce dai ana maganar mata ita ce sayyidatu nisa'il alami da bai ce ita ce shugaban matan duniya duka ita ce yar wanda yake shugaban halitta gaba daya tana yi wa mijinta aiki sayyidina Ali har hannunta ya rika kanta yana maruru ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana neman a taimaka mata da yar aiki saboda ga yadda hannunta yake kanta yake dau jin ruwa saboda aiki tayi mahaifiyar abin nan tana taya ta mahaifiyar sayyidina Ali Fatima bintu Asad ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bata same shi ba ta samu Aisha autarwa ta samu Ummu Salama ta gaya mata ga abin da take so dan ta ji an kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu bayi mata da Allah ya taimaka musu da yar aiki ga halin da take ciki da aka zo Annabi ya dawo aka gaya masa sai takalmin sa yaje ya same su har sun yi shirin kwanciya Annabi ya shiga daki ya same su yace kin je kina neman a baki yar aiki bazan nuna gaya muku abin da yafi muku yar aiki muhimmanci ko yafi alkhairi ba suka ce suna so dan sai sai ce to in kun zo ku kwanciya ku karanta subhanallahi kafa 33 alhamdulillahi kafa 33 Allahu akbar kafa 34 fazalika khairul lakum min khadim in kuka yi haka yafi muku alkhairi sama da hadimin ko yar aiki da kuke nema to kaga ada a ce ba haƙƙi bane akan ta tayi masa aiki da Annabi sallallahu alaihi wasallam su kai me yasa zaka sa ta tayi kaje ka nemo wanda zai mata aiki ko kuma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo in taimake ki dan menene zaki je har kina kanta a hannunki waye saki Annabi sai ya nuna mata ta ci gaba da aikin su rika ambaton Allah wannan ambaton Allah zai kara musu karfi da nishadi da karsashi su yi ayyukan duk da suke kansu saboda wannan shine abin da aka sani a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mata Annabi su suke girki su kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam a taba ce maka ga ranar da Annabi ya shiga kitchen ko ya je gurhu yana girki ba wanda zai karanta wannan an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta iyalansa aiki in yana gida wani lokaci yana taya su aiki wannan babu wani abu mutum zai iya sa kanshi yana iya yi amma bai taba cewa ko ba aikin ku bane zan kawo muku masu aiki su yi muku aiki wannan ba a taba samun shi ba sannan akwai hadisin Asma bint Abi Bakr yar uwar nana Aisha matar Zubair ibn al-Awwam ita take fita ta je gona ta ebo ruwa ta ebo wa dawakan Zubair ibn al-Awwam kansa ita take zuwa ta ebo musu abinci ta samu musu abinci a gona ta kawo musu Annabi ya taba cin karo da ita ma wata rana yana kan abin yana jan abin tare da abin hawansa har ya nemi ta zo ya karasa da ita ta kiya ce wai ta tuno kishin mijinta da shi tana gaya mijin ce Annabi zan yi wa kishi to kaga Annabi ya ce ke ya kike dauko irin wannan kaya akan ki bayan mijinki wajibi ne ya yi da kansa dokin sa ma take zuwa ta kawo masa abinci saboda shi ya shagalta shi kuma can da nemo musu abin da za su ci su sha su rufa kansa asiri saboda ka ba zaman lafiya bane a cikin al'umma wani yazo yana fadar wannan kuma shi ba malamin da zai fadi wannan da matansa za su yi yajin yi masa girki yazo su ce gaskiya mu mallan tun da dai ba wajibi bane ka nemo wadanda za su riga girki a ran nan duk sai an ji su ba wacce ba zai kore ta gidansu ba akan wannan amma ba a yi saki ba to abinda kai baka ba za ka yadda maka gidanka baka zo kana gizuga matan musulmi cewa ba sai kun yi girki ba kun ga dama ka ku girki amma fa shi gidansa ana masa wannan ba adalci bane ba tarbiya bace saboda wannan koda wasu suna fada ba gaskiya bane kuma ba daidai bane
to mallan Allah ya saka da alkari masauro duka da wannan muka ga karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yi kodin sakonnin tambayoyinku akan lambar waya 0805554443 da kuma 0701778462 sai kuma sakon WhatsApp akan 0706064155 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangarin nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano wanda ke samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Bashir Idris Ngogo shine ya tattara mana sautin akan na'ura Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa law anna katabna 'alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما